Jama'a assalamu alaikum. Yau shirin ciki da gaskiya zai fara duba bahasin zargin zambar da wani matashi daga jihar Barna wa Mallam Abba Kyari, shugaban ma'aikata a fadar shugaban Najeriya, na cutar sa naira miliyan 29 wai zai bashi kwangila. Ya tashi babu kwangila kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaro. Matashin daga jihar Barna mai suna Bako Zira Abba Kyari, wanda tun farko ya zanta da murya Amurka a watan Yuni, ya zargi Abba Kyari da amsar kimanin naira miliyan 29 a wajensa don bashi kungilar sayo motoci kira filar da darajar kungilar ta haura naira miliyan 300. Kasancewa wannan shiri na ciki da gaskiya kan fito ne sau ɗaya a mako, kuma duk wani batu da aka kawo shirin sai an gudanar da bincike a kai sosai. Hakan ya sa wannan fili ya tsaya tsam da bin diddigin wannan labarin. Amma kafin mu kammala bincike kan wannan zargi, Bako Ziri ya riga ya yi magana da wata kafar yaɗa labarai ta Human Rights a Najeriya. A magana da ya yi da wannan shiri, Bako Ziri ya ce da yardar Abba Kyari, wanda ya ce tamkar mahaifi yake a gare shi, ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado don kafa alƙalamin samun kwangilar. Amma bayan fitowar kwangilar sai bai samu ko sisin kobo ba. Labarin Waziri na ƙarawa da cewa an yi masa alƙawarin samun kashi 30 cikin 100 na adadin kuɗin kwangilar, amma maimakon ya samu koda kuɗin na goron da ya bayar ne, ƙarshe ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS. Kafin mu gabatar muku da bayaninsa, fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta ce ba mamaki wannan wata maƙarƙashiya ce ta ɓata sunan shugaban ƙasa yayin da zaɓe ke tunkarowa. Kakakin fadar shugaban ƙasar Garba Shehu ya bayyana cewa Abba Kyari da ke da kuɗin kula da tsaro na wajen naira miliyan 200 da zai iya kashewa duk yadda yake so, ba zai dawo baya ba yana amsar naira miliyan 29 don wata kwangila ba. Kazalika ya ce kwangilar ba ta cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2016 da 2017. Garba Shehu ya ce an ja hankalin jaridar Punch wadda ta fara wallafawa da ta kauce wallafa wannan labari, amma ce kunnan uwar Shegu don haka ta shirya gamuwa da kyar a gaban ku.
Da za a nace a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. Mutumin da ake zargi wai ɗan ce ya ce a ba shi cin hanci na miliyan 29 miliyan 29 na naira, sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karɓi ofis ɗin nan na babban jami'i a fadar shugaban ƙasa. Duk wani wanda ya riƙe wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan 200 da kowane wata ake ba ofis ɗin nan. Mariki wanda ya kirke da ofis ɗin nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so, a doka, a tsarin yadda ake gudanar da ofis ɗin fadar shugaban ƙasa ba sai ya yi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba. Irin tsari da shugaban Buhari ya fito da shi, Abba Kyari da kansa da ya shiga wannan ofis zai ce wannan kuɗi miliyan 200 da ake kawo ofis duk wata a dakatar da ita. To mutumin da ya ake bashi aka ce za a bashi miliyan 200 duk wata ya kashe duk wanda yake so, ya ce bayan so shi ne za a ce an kawo mara miliyan 29 na naira wai ya karɓa? Wannan ba shi da ma'ana, magana da yake nan. Sannan abu na biyu, shi wannan mutumi da ake wannan yawo da ma maganarsa da ake kai a kwangila yake za a ba shi wai a bila ta mota Hilux guda 25 kasafin kuɗin 2016 da 2017. Babu wannan kasafin kuɗin a bila, babu buƙatar waɗannan motoci. To ya za a ce an ba da kwangila akan abin da ba a buƙata? Wato maganganun soci guru su ne iri daban-daban. Shi yasa muka ga laifin wannan gidan jarida da har ta ɗauka ta martaba wannan magana ta buga a jari. Amma shi abin da ya ce an ci zarafinsa an ɓata mar suna kotu zai je, saboda haka ita da su da suka buga wannan labari sai su canye da za su kare kansu idan sun je kotu.
Amma wannan Garba Shehu, wato shin wannan mutumi da yake wannan maganar, akwai wasu hanyoyi na bincike da aka gano cewa babu wani abu koda ta hanyar gida ko ta wata alaƙa da ta haɗa shi da shi shugaban ma'aikata na shugaban ƙasa?
Idan ma dai da akwai, idan da akwai bata ba da hujja ko dalilin za a ɗauki magana ta shari'a ɗorawa wannan bawan Allah ba,
wani garba shi ko wato a takeice dai ta fara shugaban kasa ta dauki wannan abun da cewa to ba sharri ne
kwarai kuma zamani ne na yi saboda a zabuna zabe ne iri daban-daban a gaban mu so ake yi duk inda aka san za a fata sunan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ake nema a dauko ai ɗan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban abinda aka sa a gaba kenan abun farin cikin mu shine mutanen Najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah
abota shirin ciki da gaskiya yanzu ku biyo mu dinjin korafin matashi Bako Waziri Abba Kyari
sunana Bako Waziri Abba Kyari ni mutumin Borno ne karamar hukumar Bama a anguwar Kaimari Ward
Bako muna so ka bawo masu sauraro ko kuma ka bamu wannan labarin menene ya faru wani zargi ne kake yi ya saka har fadar shugaban kasa yanzu gashi ta fidda martani cewa duk abin da kake fadan nan ba gaskiya bane
to na farko Abba Kyari shi zaman yaya na ne yake shi to kuran kaka na ne a gaban mahaifi na ne ya yi girma mahaifi na ya koyar da shi karatu a Bama
sunan mahaifin naka
Waziri Abba Kyari sunansa to Abba Kyari ni ina cikin Bama tukuri kicin nan ya taso to ina tare da mahaifi na da mahaifiyata to Allah ya karba rayuwansu bayan wata hudu da kwana 20 Allah ya sire da raimu mun fita cikin garin Baman sai mun iso Maiduguri daga mun zo Abba Kyari sai ya kira ni ya yi tarbiya na saboda dai Abba Kyari muna tare da shi sosai akwai gidan nashi a garin Baman yana hannuna mutane za su shaida wannan kuma akwai gidansa a kusa da gwananmu duka wayannan yana cikin hannuna ni ne nake kiyaye masa wayannan abubuwan to sai Abba Kyari ya kira ni mun gaisa kuma ya yi min tarbiya ya ce mu yi hakuri duk abin da muke cikin kuncin nan insha Allah mu yi masa roƙon Allah in Allah ya sa sun shiga cikin gwamnatin nan zai yi mana taimako duk abin da ya dace da mu
wato ba ku kana nufin kun yi wannan magana ne kafin a yi babban zaɓe na 2015 kenan
haka ne kafin a yi zaɓen 2015 to a lokacin ne muka yi wannan magana sai Allah ya sa mun yi zabe kuma Allah ya ba ma shugabanmu shugaban Buhari Muhammadu Buhari mulki to sai shugaban Muhammadu Buhari kuma ya doke Abba Kyari as the chief of staff to the president sai mun kira shi mun yi masa godiya kuma akai sai Abba Kyari ya tambaye ni farko ina da CIC company da registered company na ce sai na karba kamfanin abokina sai na doka na kawo mishi
wato hukuma ma baya ni ka lura da shi lokacin kafin a yi wannan zaben kamar yadda kake magana kamar Abba Kyari ba shi da abin da zai taimaka ma da shi ne ma'ana sai in an samu gwamnati ne zai iya yi ma wani taimako
to a lokacin da bai yi mana taimakon komai ba lokacin da mun dawo a gudun hijira to shi dai abin da ya yi ya ga mana dai in Allah ya bada mulkin nan in sun shiga cikin mulkin zai yi mana taimako shine abin da ya ga mana amma ba taimakon da ya yi mana tunda muka zo daga Bama zuwa Maiduguri
amma za ka iya wannan maganar ka tabbatar har ga Allah abin da kake faɗan nan kun yi haka da shi
wallahi 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 har zan yi rantsuwa da Qur'ani Abba Kyari tare da shi ne muka yi wannan abubuwa har zuwa karshen al'amuran.
Muna jin ka ci gaba da bayani daga inda bayan an ce ka kawo kamfani.
To, na kawo kamfani zuwa Abuja, mun zo mun haɗu da Abba Kyari. Kafin in iso Abuja, shi ya gayyace ni in zo Abuja. Na zo, an tura min tiket na jirgi, na zo zuwa Abuja. Shi Alhaji Ibrahim, shi kuma yana karkashin Abba Kyari.
Ina zuwa a lokacin da aka tura ma tiket din a ina kike da zama
daga Borno ne tukun na iso zuwa Abuja
waye ne tura ma tiket din
shi Alhaji Ibrahim Abba Kyari ya bashi directive akan ya tura mana tiket din mu iso zuwa Abuja sai na zo Abuja su suna jira ni a abin nan airport sai sun doke ni sun kai ni Caledonia Hotel a wajen sai ina jiran abakyarin kuma ya zo mun zo mun hadu da shi sai ya karba takardun mun yi duka maganganun da ya dace kan kongilan shi ya hada ni da Sani Adon shi ya hada ni da Ala Ibrahim to shi yayi darajin nan cewa akan duk abin da ake bukata akan kongilan nan an fara processing shi Sani Adon shi ne wanda zai mana processing to duk kudaden da an nema zan sa cikin account na Sani Adon
kuma ana ba fadar shugaban kasa aka kai ka ba wani hotel aka tafi da kai domin wannan ganawa da kake magana
a hotel ne farkon haduwar mu da shi a Caledonia Hotel Ghana Maitama Ghana Street to a wajen ne muka hadu da shi farkon
an kama ma daki ne ko a wani wajen zama ne na shan shayi kuka yi wannan tattaunawa
a cikin daki ne an kama mun daki dakin ma yana akwai abunan nasu ma fotunan su wanda na doka cikin abunan hotel din ma
daki kuma lambar daki
a ba zan yi tuna lambar dakin ba amma akwai foton yanzu mun je hotel din zan yi an kai ku har zuwa dakin in je nuna muku dakin to sai mun hadu da shi shi ya ce duk abubuwan da ake bukata a kungiyar nan din shi zai kira ni ya sanar da ni ya ce gashi abin da ake bukata kuma kafin in nema kudin nan zan gaya mishi gashi abin da ake ciki kafin in samu kudin nan sai kuma in kira shi in ce in na samu kaza sai ya ji directive na in sa kudin a cikin account na Sani Adon
makon gobe za mu tsora inda muka tsaya da kuma yarda Allah za mu bi diddigin wannan labari har ƙarshe ciki har da neman dan sanda GPS Tijjani Saifullah Bulama wanda ya so shiga tsakani amma ya ce shi ma ya tsinci kansa a ɗakin ajiye ɗan Boko Haram da ke hukumar DSS yanzu a madadin Nasiru Adam Ali Kaya ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya